sanarwar yunkurin ciwo bakin ya fito ne bayan taron majalisar tattalin arzikin kasa a karkashin mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima wacce tace za ta kafa committee da zai gudanar da aikin nan da makonni biyu. Committee zai fitar da hanyoyi da za a bi wajen samun kudade daga bankin duniya da zai sa a samu tallafi kuma a rarrabar da tallafin ga ma'aikata da marasa galihu a kasar. To sai dai masanin tattalin arziki na kasa da kasa Shu'aibu Idris Miƙati ya ce bashi hanji ne yana cikin kowa.
Bashi hanji ne yana cikin kowannen mu. Kasashen duniya baki daya, kasar Amerika ne, kasar Britaniya ne, kasar Jamus ce, a kasar Afrika ta Kudu ne, kasar Sin ne, wato China, kowane kasashe kuma kowace kasa ana bin ta bashi. Saboda haka don ana bin Najeriya bashi ba wani sabon abu bane, ba kuma wani abin da za a ce wai Allah wadare bane dan mun je mun ci bashi. Asali ma kama ne mu bashin ka samu a baka. Shi kanshi wata daraja ne, wani makami ne, don wani zai nemi bashin ya rasa. Mu fahimci wannan gundarin bayani.
Amma ga kwararre a fannin zamantakewar dan adam kuma malami a Jami'ar Abuja Dr. Habu Hamisu ya yitar da batun bashi a daidai wannan gabar.
Bashi din nan akan ciyo shi talakawa ne za su biya. Talakan da an riga ma an yi mai abinda aka yi ma ariya zamanto ya rasa kanshi baya iya tunani ya kai ga cewa al'umma na so masu mutu su bar duniya saboda azaban da aka shiga a can baya, kuma gashi yanzu za sake daurawa al'umma wata azaba wanda ya fi na baya. In aka ce za a bada tallafi, duk wani tallafi da za a bada wanda ba wai duk al'umma bane za su amfana ba, ba tallafi bane, wannan ya zama mai yaudara. Amma mun san cewa ana cin bashi ne sai a kara sace wayannan abubuwan. Talaka ba sa jin, wato ba sa amfana da ba su sukan da aka ci a baya.
Ga Alhaji Saminu Dauda Kambari yana ganin akwai kalubale da sai gwamnati ta hada kai wuri guda kafin ta magance shi.
Ni abin ma yaban mamaki. Bai kamata a ce Najeriya tana ci gaba da neman bashi ba. Kudadenmu da mutane da aka sassace, da wanda yake cikin gida da wanda yake waje, idan da gaske ake, idan aka dawo da su kasan nan, kani na tabbata kashi a cikin kashi 100 aka dawo da kashi 70 ko 80 zai share dubban sukan da ake ci.
Shi ma masanin shari'a kuma mai nazari kan al'amuran yau da kullum Barista Mai Nasara Umar ya tsokaci ne kan batun karbo bashin.
Ai kokari a rike hanyoyin da barayi ke sata, a kokari a kama mutane waɗanda suka yi wubi ciki da kuɗin jama'a a hukunta su, a kokari a hana satan man fetur da ake yi, a kokari kuma a nemi kamfanin man fetur din nan yayi bayani shin duk kuɗin nan ina suke zuwa, duk kuɗin sai da mai ina suke zuwa. Idan an ce do yan Najeriya ne, a fito a yi mana bayanin su suka mallaki kamfanin mai na Najeriya da su wane ne, kuma meye dalilin da ake ba wasu rijiyoyin mai na alfarma amma ƙasa na cikin talauci. A kokari do a gani kuma kuɗin da aka kashe aka je aka ciwo bashi da su dan za a gyara matatun man fetur, me yasa ba a gyara su ba? Waɗanda aka ba wannan abun a kama su a hukunta su, so mayo waɗannan kuɗaɗe. Akwai kuma sace-sace da ake ta yi na gwamnati, aka daddoda waɗannan kafofin za a samu kuɗin shiga. Ba dole ne ya sanya samun kuɗin shiga ta zama hanya ta ciwo bashi ba.
Abin jira a gani shine irin tsarin da gwamnati za ta yi wajen tabbatar da committee ya yi aiki bil haƙi da gaskiya wajen samo wa ƙasa sauƙi da tsadinci da tallafin man fetur ba tare da ɗaukan lokaci ba. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.